Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio a binnin Kumasi na kasar Ghana kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 25 ga watan Satumba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
An kwashe kusan mutane 50,000 daga dutsen Agung dake yankin Bali saboda hukumar nazari na aukuwar bala'i a ƙasar Indonesia sun yi kashedin cewa akwai yuwar amamuta daga dutsen. Shugaban kasar Jabos Angela Merkel ta lashe zabe a karo na hudu. Sannan kurdawa a Iraki kuma sun fara jefa kuri'a na raba gaddama na neman yancin kai a yau Litinin.
Kanin labaran kenan. Matasa sun gudanar da wani taron haɗin kai da fahimtar juna a Jos biyo bayan rikicin da aka yi makon da ya gabata.
Babu matsayar da ta wuce zaman lafiya kuma al'umma ta yadda a zauna lafiya shine ma kaga al'amari ya canja a jihar Plateau suna tuntubar juna domin duk wani abu da ya taso zamu iya yin maganin sa.
A jamhuriyar Niger kuma magoya bayan shugaban jam'iyyar Modem Lumana Hama Amadu sune suka kira wani taro duk da yake shugaban jam'iyyar yana gudun hijira ko menene dalili
don su zo mu duka mu kotomta mu mutane kun mu goda ma kasa gaba daya jahan yamai a hannun Hamma Amadu a hannun Modern FA Lumana ne zai zanna.
Yusuf Farande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda a yau ma zai dora inda ya tsaya da bakon nasa kan ilimin yaki da jahilci a jihar Kaduna. Sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aikowa ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. An kwashe kusan mutane 50,000 daga dutsen Agung dake yankin Bali saboda jami'an hukumar dake nazarin aukuwar bala'i ta kasar Indonesia sun yi kashedin cewa akwai yuwar amamuta daga dutsen. Kakakin hukumar kawar da bala'in ya faɗa a yau Litinin cewa mutane sun nemi mafaka a kowane lungu na tsibirin da wasu kuma suka ketara zuwa makwabciyar tsibirin ta Lombok. Mutane da suka arce daga gidajensu sun ninka fiye da sau hudu tun daga ranar Juma'a yayin da tsananin motsin amamutan ke kara ta'azzara kuma yana haifar da tsoron aukuwar amamutan daga tsaunin Agung a karon farko cikin sama da shekaru 50 da ganin irin hakan. Dusin da na wani yankin kimanin kilomita 75 daga wani wurin masu yawon bude ido ya fara nuna alamu ne tun cikin watan Agusta. An samu jerin amamutar dutsen a nan wato tsaunin na Agung kenan tsakanin shekarun 1964 da kuma 64 kuma ya kashe mutane 1,100 kana ya jikata wasu ɗaruruwa.
Shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta lashe zaɓe karo na hudu wanda tun watanni uku da aka fara neman yaƙin neman zaɓe alamomi suka nuna yadda wannan sakamakon zaɓe zai kasance. Jami'ata ta Christian Democrat ta samu kuri'u kasa da yadda aka yi hasashe a yayin da jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Jamus ta samu ƙarin kuri'u fiye da yawan da masu hasashe suka yi. Sakamakon zaben a hukumance ya baiwa jam'iyyar Democratic Union ta shugaba Merkel wadda take jan ragamar mulkin kasar da ƙawarta Bavaria jam'iyyar Christian Social Union kashi 33 na kuri'un wanda ya sa ta zama ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar guda uku na bayan yaƙi da suka nuna nasarar cin wa'adin mulki na hudu.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kurdawa a Iraki sun fara jefa kuri'ar raba gaddama na neman yanci a yau Litinin wanda ake zaton za a amince da shi yayin da kuma zai fuskanci rashin amincewa daga gwamnatin Iraki da kasashe makwabtanta da kuma Amurka. Shugaban wannan yanki da bashi da cikakken ikon cin gashin kansa Mas'ud Barzani ya kira waɗanda suka cancanci kada kura'an da su kai wato da suka kai miliyan 5 da suka soyi kokari su kada kura'an nasu lamun lafiya. Ana sa ran fitowar sakamakon zaben a hukumance gobe Talata. Kuruna shine zai kai ga ayyana yancin cin gashin kai ba ko kuma ba shine zai kai ga ayyana yancin cin gashin kai ba sai dai zai zama matakin farko wurin tattaunawar raba gari. Kurdawa da gwamnatin Iraki sun dade suna fama da takaddama tsakanin su akan kudade da ake samu daga cinikin mai da kuma waɗanda ke wanda ke da iko rike muhimman biranen yankin.
Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ba da sanarwar gudanar da zabe da wuri domin yayi amfani da irin ƙarin farin jini da goyen bayan da yake samu a saboda matsayinsa kan shirin makaman nuclear Korea ta Arewa da barazanar ta makamai masu linzami. A yau Litinin ne Prime Minister ya rushe majalisar wakilan Japan da ake kira Diet kana yi bukaci a kada kuri'a cikin gaggawa a ranar 22 ga watan Oktoba. Zaben da aka shirye yi sama da shekara guda nan gaba a wani taron manema labarai da ya sanar da wannan batu. Abe ya ce gudanar da yakin neman zabe cikin karamin lokaci ba zai kawo wa gwamnatin tsaiko akan martani da take yi wa barazanar Koriya ta Arewa ba, kuma ya yi alkawarin kara matsawa Koriya ta Arewa lamba idan bata daina wato takalar da take yi ba.
Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta a yau Litinin cewar kin mikewa tsaye da manyan 'yan wasan kwallo suka yi yayin da ake buga takin kasar bai shafi wariyar launin fata ba, duk da cewar galibin 'yan wasan sun ce sun yi hakan ne don kalubalantar nuna wariyar launin fata da cin zarafi da 'yan sanda suke yi wa Amurkawa marasa rinjaye. Daruruwan 'yan wasan da basu horar da 'yan wasa da ma masu kungiyoyin 'yan wasan sun bijirewa shugaba Trump inda suka yi zaman su, wasu kuma suka durkusa kana wasu kuma suka tike hannayen junansu wato yayin da ake buga takin kasar domin fara wasanni 14 a maimakon dora hannunsu akan kirji yayin da ake takin kasar da nuna goyon bayansu ga tutar kasar da ma kasar baki daya. Kalubalantar nuna wariyar launin fata ya fara ne a bara inda tsohon dan wasan baya na San Francisco wadudu da ake kira Colin Kaepernick dan shekaru 49 a duniya inda ya durkusa a maimakon mikewa tsaye yayin da ake buga takin kasar don nuna kalubalantarsa ga yadda 'yan sanda suke yi wa marasa rinjaye. Wani karamin adadi na 'yan wasannin hukumar NFL sun dauki durkusawa a matsayin hanyar nuna kalubalanta kafin jiya Lahadi, amma kalubalin na jiya Lahadin ya yi kaimi ne biyo bayan suka daga shugaba Trump.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda wakilan matasa daga addinai da kuma kabilu daban-daban suka gudanar da wani taron wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna. Wakilinmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton.
Taron wanda aka gudanar a zauren taro na babban masallacin birnin Jos ya tattaro kan matasa musulmi da Krista da 'yan kabilar Ibo da malaman addinai da jami'an tsaro, inda suka kara jaddada wa junansu muhimmancin tsintsiya madauri daya da samun zaman lafiya da ci gaba. Shugaban matasa musulmi da ke cikin garin Jos, Bashir Shaibu Jibrin, ya ce makasudin taron shine su jaddada batun zaman lafiya.
Domin irin abubuwan da suka faru a ranar 14 ga wannan watan ya ba mu tsoro kwarai da gaske madadin zaman lafiya da muka samu a shekara 3 da suka gabata. Wannan abu da ya faru ya tsorata mu kwarai da gaske, shi yasa muka ga ya kamata mu kira taro a tsakanin mu da 'yan uwan mu Kristoci da kuma waɗanda abin ya shafa kai tsaye wato kabilar Ibo. Babu matsayar da ta wuce zaman lafiya, kuma al'umma ta yadda a zauna lafiya, kabilar Ibo sun yadda a zauna lafiya, ga samari na kungiyar Khan muna tare da su sun yadda a zauna lafiya. Shine ma kaga al'amari ya canja a jihar Plateau, musamman a wannan gari namu Jos, an samu haɗin kai da ci gaba tsakanin mu da Kristoci, muna tuntuɓar juna domin duk wani abu da ya taso za mu iya yin maganin sa.
Shi ma shugaban kungiyar matasan Krista a karamar hukumar Jos ta Arewa, Patrick Dutse, yace kowane dan adam na buƙatar dan uwa wajen ci gaba, don haka dole matasa su kauce wa shaye-shaye da ke sanya su tada hankali.
Babban abin da zai taimaka ma musamman 'yan uwa na matasa domin zaman lafiya shine zaman banza baya biyan bukata. rashin hankali baya biyan bukata, shaye-shaye baya biyan bukata. Dole ne matasa madukufa a sana'a. Yau idan matashi na da abin yi, ko kafinta ne, ko makaniki ne, ko mai sadda sayarwa ne, ai gobe ba zai yadda wani ma wanda zai tashi wanda baya ganin mutuncin irin wannan domin gaba har ya goye baya wani bai tashi ba.
Shiko Kingsley Dixon, wanda ya wakilci matasan kabilar Ibo a wajen taron, yace hadin kan jama'ar Najeriya shine hadin kan kasa.
A kuskuren da mutane suke yi shine kan kalla kabila. Allah shi halicci kowa, kuma shi ya so ya bawa kowa kabilan sa. Kar mu kalli kabila, mu kalli Najeriya. Muka da kanmu Najeriya za ta zama daya, kuma za mu samu ci gaba. Kamar mun da muke anan Jos, mu kun ga bamu koma can ba. Da muna goyen bayan wannan kungiyar ne, da mun riga mun shiga Los Zeros Boss mun koma. Amma muna zama nan don mu mun san cewa mu ƴan Najeriya ne.
Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Captain Umar Adam, ya gargadi jama'a da su kasance masu bin doka.
Plateau State jihar mu ce, kuma kowa yana da dama ya zauna a jihar Plateau, kuma constitution ta bai wa kowa dama ya yi addini wanda ya ga shi ya fi kwanciya masa a zuciya. Saboda haka karwai dan bambanci na addini ko na kabilanci mu rika ganin juna kaman abokan gaba. A mu ci gaba da hada hannu tare saboda mu tabbatar da zaman lafiya a nan jihar na Filato.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Haka yake, to har yanzu du a Najeriya, inda wata kotun majesty a birnin Iko ta ba da belin waɗansu 'yan ƙungiyar wanzar da zaman lafiya da taimakon matasa da aka fi sani da Fisco, da 'yan sanda suka kama a ƙarshen mako da ake zargi da shiga shiru ba shanu. Ga wakilinmu Babangida Jibril da ƙarin bayani.
Wata kotun majesty da ke nan Lagos ta ba da belin wasu 'yan ƙungiyar Fisco masu wanzar da zaman lafiya 34 da rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta kama su a ƙarshen mako, inda kuma ta gabatar da su kotu bisa zarginsu da gudanar da taruka ba tare da izini ba. A sanarwar da ya raba manema labarai, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos ASP Olarinde Famous Call ya ce lallai rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta kama 'yan rundunar ta Fisco, kuma an gabatar da su a gaban kuliya. To sai dai kuma duk kokarin da nayi domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos game da kamun da aka yi wa 'yan kungiyar ta Fisco masu wanzar da zaman lafiya ya citra. Sai dai a bangaren sa, mataimakin komanda kuma komandan kungiyar ta Fisco a jihar Lagos, Tari Habib, ya mun karin haske game da mutanen nasa da aka kama.
Police na raided them, they arrested them and took them to, they not granted them, they were granted the matter will be coming up on the 4th of October.
Yace ɗan sanda sun kama mu tare kuma da gurfanar da jami'ai na a kotu. To sai dai kuma kotu ta ba da belin su, kuma za mu sake haduwa da su a kotu a ranar 4 ga watan gobe. Kuma na tabbatar maka cewa babu wani laifi da 'yan kungiyar tamu ta Fisco ta yi. Muna gudanar da ayyukanmu ne kamar yadda doka ya tanadar. Yanzu haka, kamar yadda ka sani, muna jiran sa hannun shugaban kasa ne domin tabbatar da kungiyar tamu a matsayin ɗaya daga cikin hukumomi na gwamnatin tarayyar Najeriya. Muna taimakawa ne na samar da aikin yi ga matasa da tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummar Najeriya. Mu ba mu ga laifin da muke wa rundunar 'yan sandan Najeriya ba.
Because we know how we have contributed in the area of crime, as far as bad crime is concerned. Because these youths will engage these youths so that they will not be involved, they will not involve themselves in criminal activities.
To ko menene ayyukan ita wannan kungiya ta Fisco? Ga dai Alhaji Nuhu Sallau, wanda ke zama komandan rundunar ta Fisco a jihar Kano da ke arewacin Najeriya.
Fisco of Nigeria kungiya ce ta matasa, kuma wanda yake aikin ta shine wanzar da zaman lafiya tsakanin matasa a ƙasa gabaki ɗaya. Kana iya tuna kwanakin baya majalisar dattawa suka kai ƙarshe game da sa doka wanda ƙasa, da yanzu muna jiran shugaban ƙasa ya sa hannu domin ta zama cikakkiyar doka a Najeriya kamar yadda sauran ni suke na gwamnatin tarayya. Ɓangaren matasa abin daga matasa din matasa da muke da a Najeriya wanda ba su da aikin yi nan da ne sun gama makaranta babu abin yi shine wannan kungiya ta fito kan shekara 19 kenan
idan dai za a iya tunawa a ranar 28 ga watan Fabrairu na bana jami'an tsaro sun kai mamaye a sharkwatar hukumar ta Fisco da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kuma suka kama babban komandan hukumar kungiyar Mr. Dickson Ako ta kuma da gurfanar da shi a gaban kuliya kodayake kotu ta bada bailin sa har yanzu ana ci gaba da gudanar da shari'a a inda ake jiran sa hannun shugaban kasa Muhammadu Buhari akan dokar da majalisar dokokin Najeriya ta zartar dake tabbatar da amincewa da kuma fara aikin ita wannan kungiya ta Fisco Babban Murai Amurka daga Lagos
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin
Bari mu rufe taskar hotonin namu a Jamhuriyar Niger inda magoya bayan jam'iyyar Modem Lumana ta yan adawa ta gudanar da wani taro a ƙarshen mako domin sake jaddada goyen bayan shugaban jam'iyyar Hama Amadu da ke gudun hijira a ƙasashen waje kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mu Suleiman Muni Barma ya hada mana
Jaddadawa jama'a haɗin kan da ke tsakanin magoya bayan jam'iyyar Modem Lumana reshen yamai waɗanda a can baya wasu bayanai ke cewa suna fama da baraka saboda dalilai masu nasaba da hamayyar shugabanci na daga cikin manyan dalilan shirya wannan gangami da ke matsayin na shigowar jam'iyyar a fagen siyasa wato rentre politique da majalisar dokokin kasa Sumana Sanda shine shugaban Modem Lumana yankin Yamai
bayan delege da sun kai 300 sune ya kamata su halaru wannan taro dan shine mun ce mu ciro ɗan militant duka na jaha don su zo mu duka mu kotomta mu mutane kun mu goda mu kasa gaba daya da nan Yamai komai da an yi da mu insha Allah jahan Yamai a hannun Hamma Amadu a hannun Modem FA Lumana ne zai zanna
sai dai an yi wannan taron gangamin ne a wani lokacin da shugaban jam'iyyar na kasa baki daya Hamma Amadu ke gudun hijira a kasashen waje matsalar da makardabansa ke cewa ba za ta katse musu hanzarin yada da aqidin jam'iyyar ba
Hamma Amadu yana nan bayyanan mu muna tare da shi kuma muna so mu ga mutane duka ba wai yana can ne ba zai dawo ba nan ga Niger kashan shi ne insha Allah zai dawo amma ko baina mu da muna nan insha Allah ko kowa da ya kamata zamu yi shi sai mun ci buri mu insha Allah
jam'iyyar Modem Lumana da ke matsayin jagorar jam'iyyar kawancan adawa ta buƙaci kawayenta na FRDDR su zage dantse don ci gaban gwagwarmayar karfafa demokradiya a Niger
nuna bon droit ni au silence ni à la passivité
Hamma Amadu da ke cikin jerin mutanen da ake zargi da laifin safarar jarirai ya fice daga Niger a watan Agustan 2014 bayan kwamitin gudanarwar majalisar dokokin kasa ya cire masa rigar kariya a shirin gurfanar da shi gaban kuliya lokacin da yake rike da mukamin kakakin majalisa to amma daga bisani ya bakunci gidan yarin filinge jim kadan bayan dawowarsa gida da nufin halartar zaben Fabrairun 2016 abinda ya bashi damar karawa da Isuhu Muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to wannan batu na harkokin siyasan jamhuriyar Niger ne zamu so mu ji ra'ayoyinku akai idan muka dawo a shirinmu na yamma da fata masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su shirya su bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu zamu ƙara baku bayani kuma za ku iya samun bayani a shafinmu na internet to kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma na Washington na cewa karfe 11 da minti kusan 19 na asuba ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
Jama'a masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Masu sauraro idan har ba ku manta ba, a ƴan makonnin da suka gabata, mun karɓi bakoncin Comrade Shehu Muhammad, shugaban kungiyar Kwadugo, reshen jihar Kaduna. Kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turanci. A wannan makon za mu daura daga inda yake bayanai masu matukar mahimmanci, ta da fatar sakonnin za su isa ga magabata a kowane mataki don daukan kwararan matakai wajen farfado da daraja ilimi a kasar baki daya.
Allahu rabbana Allahu
ya Allahu rabbana
a jihar Kaduna. Wannan ma'aikata ta ilimin manya tana da azuzuwa a kowane karamar hukuma. A kowace karamar hukuma akalla akwai azuzuwa guda 20 wanda yake suna da malaman su wanda suke koyarwa a lokuta daban-daban. Yawanci akan je gidaje ne na hakimai da zakatai a zauren su akan yi, ko kuma wani babba wanda yake kudin siyasa ko wani abu ne yakan balance ya bada wani waje ko wani office haka na shi wanda yake idan yamma yayi za su taru a wajen, za a koya musu ilimin karatu da rubutu da kuma lissafi. Wannan ilimin karatu da koyon rubutu ana yin shi tsawon wata 6. Idan aka yi shi daidai yake da makarantar primary har zuwa aji 3, a wata 6 zaka yi wannan. So idan ka gama shi akwai kuma program da ake cewa post literacy. Shi kuma idan suka je shine za su gama shi har zuwa wata 18. Shi kuma in suka samu wannan to sun gama karatun su na primary kenan. To za a ba su certificate. Wannan certificate din daidai yake da certificate din wanda ya gama primary school, a formal education system. Bambanci shine shi wannan ana yi ne da zaka zo aji ne, zaku zauna a koyar da ku lokaci kaza an tashi har kwashi wannan shekaran ana yi. Wannan kamar yadda ngana maka da farko, a unguwa akan sami dattawan da yake ba su da wannan ilimi kuma suna da bukatar sa. Da ma matasan da yake suna ganin ba za su iya zuwa saboda sun yi girma da ba za su iya za su shiga primary da ƴaƴan su ko jikokin su ba. Su sukan hadu su ce suna ganin lokaci kaza karfe 5 mun dawo daga gona, so za mu iya haduwa a waje kaza domin a bamu wannan ilimi. So akan yi wannan a kowane unguwa inda ake da wannan azuwa, su zo su taru a yi musu awoyin da suka tantance cewa su za su iya zama har tsawon wannan awoyin. Shi za a ba su koya musu abin da ya kamata a koya musu a tabi da shi. Akwai National Commission na kasa gaba daya wanda yake ita tana duba yanda jihohi gaba daya suke aiwatar da wannan program din. Sukan ba da littattafan da ake amfani da shi wajen gudanar da wannan harka na ilimi, so da a sami wannan gaba daya a kasa. Tunda kowane jiha za su amfani da shi bai daya. Tunda idan aka gama certificate din da yin duka sunan shi certificate din yaki da jaci kuma daidai yake da abin nan na primary school. Still a wannan ma'aikata akwai bangaren da akan samu yara wanda yake sun je secondary sun fara, wani dalili yasa suka fita. Za ga yawanci su muke da su a cikin dare, su ne ake yawanci za ga ƴan barandan siyasa din nan. Wayansu kuma za ka gansu kawai dai makarantar ne a lokacin ba su, amma da suka fara tasowa jigilin ma fara zuwa musu suka cewa sun yi kuskure, to ta yaya za su koma? To shi ma akwai wani program da ake da shi a wannan ma'aikata na continuing education. Shi continuing education yana shirya waɗannan matasan ne ta yanda za su zauna su SSCE ko su NECO din su, so da su samu su tafi university ko polytechnic. Shi ma da yamma ake shi bayan makarantu na secondary ko primary sun tashi. Shi kuma wannan da yamma malaman da suke koyarwa yawanci a makarantun secondary su suke koyar da wayannan matasa da manyan, domin za ka ga akan samu yanayin da dattawan da suka gama shi wannan aji na farko na girjahici suka kuma yi post literacy certificate din, sai na ba su daman su zo su shiga wannan continuing education din. Domin za ka ga mutum da girman shi da gemun shekaru kusan 50-60 ba zai iya zuwa secondary school ya je zauna cikin abu nan shuwa. So yawanci sukan zo su biyo ta wannan tsarin har su gama. Bani mata akwai wani wanda yake akai doctor yanzu ta wannan continuing education din, ta nan ya biyo ya zauna ya jarabawan ya gama har ya samu ya tafi university, yanzu doctor ne yana aiki a Maiduguri.
Dama tambayar na so in kenan in ce su idan sun gama samun takardar shaida na wannan iyakacin ajin manya ba damar tafiya secondary ne, to shi wannan tsarin da kuka ce yanzu yana iya bayarwa na continuing education yana iya jawo wannan? Kukan samu wanda suka mutu din ganin cewa kila shekarun wani kawai dama so yake fanci dai an yi rubutu ya karanta ba wani abu yake so na gaba ba?
Eh, ana samu domin kamar yadda ka faɗa nan haka ne, yawancin su da tawon abin da suke bukata shine su ga yanda za su sun yi rubutu, sun yi karatu, sun yi lissafi. To yawanci idan suka gama ba kasafai akan same su tsallake har su zo su faɗo continuing education domin samu jarja takardar SSCE ko kuma na NECO da suka rubuta har wanda zai ba su damar su tafi jami'a ba. Yawanci sukan tsaya a wannan.
Ba sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka dakata. muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Comrade Shehu Muhammad shugaban kungiyar Kwadugo Reshen Jihar Kaduna kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaki da jahilci ta jihar Kaduna sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammalu da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya
a maza da mata don wazan
wa gaida Harande sai kuma kadan daga cikin dambar rayu da kuma su saurare kuke aika mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta hadin gwiwa ce tace salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah sarki komai lokaci ne a yau mun shigo filin ne da mamakin yadda ƴan takara suka mararaice mana a lokacin yakin neman zaben shekarar 2015 sai gashi yanzu mun zabe su suna mana yadda suka ga dama ta kai yanzu kananan ƴan siyasa su ne za su danga ikirarin wai za su kulle mutum idan ya faɗi laifin ubangidansu to Hausawa dai na cewa ayi dai magani kuma dan tuwon gobe ake wanke tukunya sako daga Abba Sa'ad Mahuta da Mansur Yusuf Mahuta wasika ta gaba kuma cewa tayi ya kamata gwamnatin kasar Najeriya ta sanya dokar hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin shigo da makamai cikin kasar domin rashin daukar tsauraran matakai ne ke sanya masu aika-aikar cin karansu babu babbaka sako daga Isuhun Dilafaki Shi kuma Sani Gulla Kamfala Malama Dore jihar Jigawa cewa yayi. Babu shakka kiran a ajiye sana'ar bara domin rungumar sana'o'i ga nakasassu da gwamnatin jihar Borno ta yi abu ne mai kyau. Muna fatan za ta ba su kyakkyawan tallafi domin wannan kiran ya samu karbuwa a cikin zakatansu. Daga nan kuma sai wasika mai cewa muna kira ga hukumar zaben kasar Kenya da ta gaggauta sanya ranar zabe a kasar domin kawo karshen zaman da ake yi ba tare da kokwarin shugabanci ba. Sako daga Adamu Aliyu Ngulde da Atom mai gyaran keke a kasuwar Dambowa da kuma Muhammad Haruna Sa'idawa Gashuwa. Wasika ta karshe kuma cewa ta yi. To al'ummar kasar Jamus muna taya ku murnar gudanar da zaben kulami lafiya. Ita kuma shugaba Angela Merkel, Allah ya bata ikon sauke nauyin da al'ummar kasar suka daura mata na shugabancin kasar. Sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingiyar shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar Filato.
To ra'ayoyin ku kenan da Maryam Dauda ta karanto. Ga babu kuma ya kintsa da tashi muhimman kanin labarai.
Masu bukatar zuwa Amurka daga wasu kasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin sharuɗa karkashin umarnin shugaban kasar Amurka Donald Trump na haramtawa wasu kasashe zuwa nan Amurka da aka yi wa gyaran fuska a jiya Lahadi. Sabbin sharuɗan za su fara aiki a ranar 18 ga watan Oktoba za su shafi kasashen Chadi, Iran, Libya, Koriya ta Arewa, Somalia, Syria, Venezuela da kuma Yemen. Jama'an sun ce waɗannan kasashen sun ki yin musayar bayanai na ta'addanci da wasu batutuwa ne da Amurka. An kwashe kusan mutane 50,000 daga dutsen Agung da ke yankin Bali, a saboda jami'an hukumar da ke nazarin aukuwar bala'i a ƙasar Indonesia sun yi kashedin cewar akwai yiwuwar aman wuta daga dutsen. Kakakin hukumar kawar da bala'in ya faɗa a yau Litinin cewar mutane sun nemi mafaka a kowane lungun tsibirin.
To a gaishe ka da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar muku har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinka na salula a dandalin VOA ko ku yi muhawara a shafinanmu na sada zumunci Facebook da kuma Twitter nan kuma za ku ma iya samun ƙarin bayanai akan ainihin inda muke so ku mai da hankali a ra'ayin da za ku bayyana inda a yau za mu so mu ji ra'ayinku ne kan harkokin siyasa a jamhuriyar Niger a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri